rundunar tsaron Najeriya ta ce ta samu nasarar ceton mutum 12 da aka sace a jihar Zamfara, ciki ko har da wani haikimi. Mukaddashin kakakin rundunar tsaron Brigadier General Bernard Onyiko ya bayyana a wata sanarwa daga aikin wata rundunar yaƙi da 'yan bindiga, hadarin daji da kuma cin gaba kamar yadda sojojin suka kirkiro wannan taken da ke yaƙar 'yan bindigar masu satar mutane da ma shanu a yankin arewa maso yamma. Bernard ya ce a yankin ƙaramar hukumar Bungudu an cafke 'yan bindiga 14 da ƙona gidajensu 13. Ba mamaki wannan zai zama tamkar sashin mataki ne daga al'ummar ƙauyuka da muka zanta da su da ke kukan yadda 'yan bindiga kan yi bazata su shiga ƙauyukan nasu da kawo asarar rayuka, har ma da wani lokacin da rubuto wasiƙu na barazanar kawo hari matukar ba a basu maƙudan kuɗi ba.
Ni Muhammad Ibrahim Karali. Bara'in nan sun fito daga Shinkafi, muka shiga cikin gidaje muna dibin mutanen da sun hakashe, muna ɗauko mutum ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗaya muna tarawa cikin kasuwar garinmu. Muka gama hashe su sai ga wannan bakan mota, sai suka ce mutanen na da an kasa an kace sai suka ce masojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an tuwo da su gume ba. Sai ni miƙe tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen ga karaye, wallahi sai an kawo su gumi, saboda mu dai kun ga bamu da ba mu ce mu goma ba amma mutanen da sun hisu 20 ya za a yi a ce mu tuwo mu rufe su wurin ga. Sai wani uban kasa ya ce a'a za a kai gwalli da aguso a nemi mutane a tuwo ce mutum nawa ka wuto gwalli da aguso kanin ka kawo karaye, babu kuwa ka tuka ce mun rufe wa'anga mutane, babu likawani, babu teloli masu tsinci. Nace wallahi ba mu ya suka ce muna ai ba su da mota da su ɗauka gawo kinan. Nace to su bari muna da mota, ni hau mashin ni to inda aka samu sabin ni kira gumi nace a cikin motocin na tuwo na mota guda mu to mu ɗauki gawo kinga. Muka zo muka ɗauko gawo kinga sannan mun ka taho mun daɗe muna takaddama da su.
A lokacin nan mutane nawa kuka samu kuka sa mota kuka kai gumi? Gawaki nawa kuka ɗauka a lokacin?
Lokacin da muka haɗa mutane cikin garin nan gawa 21 muka hisuwa. Wani uban ƙasa ya ce ba a zuwa da nashi a bashi tuyo sai wani gari wanda aka ce Mafal. Muka bashi su muka to da gawa 19. Bayan mun dawo da su muka aje ba mu ga wani ba, an kai bincike garuruwa zai nan muka sake komawa. Muna nema ne sai da an ka kwana biyu sannan an ka ga mana inda yake muka koma muka samu wannan gawa cikin daji. Ya hau sama ice su halbe shi.
Idan suka shigo gari wani irin abu ake tambaya ta anan, idan suka zo gari harbin kowa suke ko kuma suna zaben mutanen da suke?
Da sun zo gari babu kunne babu hure babu karamin yaro babu mace babu babba babu tsoho wallahi babu ransu halbi dai sosai. In sun kawace sai su kore shanayenku sai su yi daji da su ba su ansuwa.
Da kamar ana kulla wata yarjejeniya da su ana ba su wasu kuɗi sai su riƙa zama a bayan gari su ba sa kaiwa hari wa kowa sai wanda
kamar ya yi. Suka zo suka yi halibe mutane na sheka gidan da suka san su shiga sai su tafi kama mata ko maza su yi daji da su. Suka zo sai su yi garkuwa da su ana ciniki da su sai an ba su kuɗi. To da suka ga sun gama kwashe waɗanda adda kuɗi sai suka kama azama garuruwa kuɗi. Wanga gari ya ba su miliyan 2, wanga ya ba su miliyan 1.5, wanga ya ba su miliyan 3. Haka na suka kama da kuma bayan sun ƙare da sun ka tabbatar da haka kuma sai suka kama tuwa dai suna halibe na mutane.
Tuni wasu suka shiga yanayi na gudun hijira daga jihar Zamfara inda suka shiga wa imma jihar Kebbi ko kuma jihar Katsina.
Sunana Habibu Ibrahim babban rafi Bordoki ward gudu local government Zamfara state. Dai mun faɗa musu amma dai gaskiya ranka dai ba wani matakin da an ka dauka.
Abinda nake so na gane shin mutane in sun zo suna harbin kowa ne ko kuma akwai mutanen da suke zaba su kai musu hari?
Kowa suna halbi ranka dai da kowa suna halbi tsoho yaro wanda an kai hayo da wanda adda shekara 100 kowa suna halgawa dan kowa da kowa sai wanda ya tsere wanda Allah ya tsere da rayuwar shi. Domin da masu suka biyan mutane masu halbi na ba an goya su kuma sai su tabi mutum. Kaga kuma mai tahiyan mai gudu kaha ba zai tsere mai mashin ba sai sun ci masu dango da kasar nasu halbe mutum.
Sunana Ibrahim Muhammad. Ni ina ma daga cikin wanda an kashe kane na daga cikin mutanen da suka shigo. Wanda ya samu ya tsere ya tsere, wanda bai samu ya tsere ba kuma su halbe shi. Ni da kaina an ka zo jana'izan wa'annan mutum 21 kowane shi ni ne da kaina sai da an ka gina rami tare da ni.
Wannan ya nuna wasu barayin ne na daban suka shigo jihar Zamfara ko kuma waɗannan ne na daɗin har yanzu ake fama da su?
Wallahi ba mu iya gane, ni dai ban iya gane ba shi ne ko ko yan gida ne da sani ba. Ni dai baraye sun je sun shigo mu na gida kwatsam. Halin da ake ciki yanzu a Kebbi state muka fitowa saboda nan jihar ɗin dole mu tsallake nan mun koma jihar Kebbi state.
Wato ma'ana a cikin jihar Kebbi a wani gari kuka samu kuka fake?
A Danko Dungu local government.
Irin wannan kalubale ya sanya wasu ke nuna damuwar rashin tasirin sulhu da 'yan ta'adda, da wasu kuma ke cewa gara ma jiya da yau a ɓangaren yanayin tsaro musamman ma na jihar Zamfara. ga ra'ayin ɗaya daga dattawan arewa a Waisu Giwa.
Mutane na cikin zulumi, to ashe in haka ne, to me amfanin gidajen yari, ai sai a sake waɗannan mutane, kuma a nemi sulhu da su mana, a maimakon a bar su a daure. Tunda dai ba za a daure wa mai laifi ba, sai dai a yi zama da shi a yi sulhu, don Najeriya ta ɗauki hanya. Na mai da kasan gaba ɗaya kowa zai zama dan ta'ada, tunda dai ana kokari ne kowa har gwamna ya shiga rediyo ya ce wai shi yana da wayoyin namba wayoyinsu. Amma za ka bar alƙali ya ɗaure ba wanda ya sata akuya ko kuma wanda ya sata doya gonan wani ko kuma wanda ya ɗan yanka aljihu shi kenan a ji a ɗaure su. Amma ƴan ta'ada ne ƙiri-ƙiri suna kakkace mutane sannan a ce wai ana sulhu da su. To yau dan me ba za mu mutane ba za su ci gaba da wannan ba tunda abin ya zama sana'a. Ba gwaninta ba ne gwamnonin ya kamata su canza.
Ba ka goyon bayan sulhun da ake da ƴan ta'ada ne?
A ba na goyon baya. Duk wanda ke son Najeriya ta samu ta shiga hanyar tafarkin gyara a ɗauki mataki. Kayan wani police IG Tafawa Balogun wanda ya ɗauki mataki a wannan lokacin. Duk wanda dan ta'adan da aka kama kashe shi ake yi ba wai za a tsaya ne a ce bai ai sulhu da shi to haka ai sulhu da shi to wani na nan wanda ba shi da aikin yi shi ma zai koya a samu ai sulhu da shi a samu shi aiki.
Dai daga jami'an labarun gwamnatin Zamfara Zelani Babba ya ce sam ba ra'ayin gaskiya bane a ce hannu agogo na kawar da ƴan ta'addan ya koma baya karkashin gwamnatin PDP ta gwamna Bello Mutawallan Maradun.
Ta yana maganar banza ne saboda kaga duk mutumin da ya san yanda Zamfara take kafin mu shigo ko kuma har lokacin da muka shigo halin da muka same ta billahi lazi ba a cin kasuwa baka isa ka hau kan titi ka je ka wani gari ba tituna na zuwa wani gari har ya zama kamar kwalta ba da ka sani har ya zama kamar gadon kwanciya ne na wayannan ƴan ta'adda din ba motar ma da take bi kwanta suke suna baccin su shashayi a gurin baka isa ka je wani gari ba baka isa ka je kasuwa ba kana zaune a gidan naka za a shigo a sace ka a tafi da kai. A kullum ne kuma wannan yake faruwa za ka iya jin an kashe mutum 50 yau ko ba an kashe mutum 100 to saboda Allah fi sabilillahi in dai mutum shi ne adalci ne mai hankali ne ya aibe kamata ya budi baki ya faɗi maganar da za ta wulakantar da shi a gaban jama'a ba ya ce cewan garaji da yau saboda a yau ba kasuwar da ba ta ce a cikin jihar Zamfara ba hanyar da ba a bi a je garuruwa a cikin Zamfara kuma ko ɗaiɗai ku da kake ji ana kamawa a yau an kama wannan ko ba an kama wannan da sauransu ai in ka hada shi bai fi kashi 500 na abin da yake faruwa a lokacin da muka shigo mulki ba kuma akwai wanda sun riga sun butse da sun ce su ba za su yi wannan yarjejeniya ba kuma su din ne suka taso da haɗin gwiwar wanda suka fito daga wasu jihohi suke aikata wannan abu amma haka ce min abin da ya faru a baya da abin da ya faru yanzu yake faruwa yanzu ka ce garaje da yau to wannan ba adalci ba ne.
Lamarin yaƙi da ƴan ta'adda a yankin Arewa maso yamma musamman ma Zamfara da Katsina na zama abun sanya zulumi a zukatan mutane da kan zama cikin shirin ko ta kwana wajen tinkarar miyagun da samun tallafin jami'an tsaro. Nan ma kakakin rundunar sojan Najeriya ne Kanar Sagir Musa kinana ta matakan da rundunar ta ɗauka kan tallafawa jami'an 'yan sanda a aikin magance miyagun irin.
Ba da lokaci mai yawa ba abun nan zai zo ƙarshe. Dama kamar yadda kuka sani idan jami'an tsaro sun daɗa nan wajen an dan fara samun sauki sai ka ji kuma can ya bude saboda haka sai an tashi tsaye da jami'an tsaron da hukumomi na fara hula tun daga local government sarakuna da yara kungiyoyin yara na gari da mata masu kowa da kowa sai an hadu an hada kai mun ce to wannan abu ya isa Allah ya taimake mu Allah ya kara ba mu basira mu ga mun ida domin idawa ce saboda kuka ga kashi 100 na wannan abun ka dauke shi yanzu ya dawo bai wuce kashi 30 ko abin da ya rage haka ba da za a ida kuma ita kanta NCC in akwai wani abu wanda ta gani yayi threatening na tsaro to kamata yayi ta je ta kai wannan bayani ko ga SSS ko ga mafiya ma ga SSS suke kaiwa ba wai tana dauka direct ta je ta ba ami ba a'a ami mu an kawo mana an sanar da mu kamar yadda ya kamata akwai hanyoyin da ake sanar da ami kuma an sanar ina tabbatar maka babu wani wanda zai wasa da shi karnin da muke da shi na yaki don wannan real yaki ne kada ku zaci ko wasa ake ko ƙara ta ake real yaki ake yi domin ba yaki bane ya zaka ji an ce an kashe mutane wani wuri ka ji 10 wani wuri yayi haka ka ji an ce soja kaza sun rasa ransu yau an kamo wannan da sauransu so yaki ne jama'an Najeriya su dauki wannan yaki nasu ne kada a gani a yaki ne tsakanin terrorist da sojojin Najeriya ya wuce nan in ba mun dauke shi ba gaba ɗayan mu namu ne to abin duka sai ga ana samun ci ba Allah kyauta
ko mutane na ganin tasirin matakin gwamnati a yakin koko a'a hakika tarihi ba zai manta yadda ake ganin jerin gawawakin waɗanda ba su yi wa kowa laifi ba wasu sun kashe su an taru don yi musu jana'iza. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.